Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wa saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 5 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
To Murtala, jiya Lahadi ministan tsaron kasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaki na Amurka da Canada a mashigin tekun Taiwan. Dan sandan kasar Russia sun kawo masu zanga-zanga 109 da suka fito kan titina don bincika shekaru 47 da haihuwar fitaccen dan adawar kasar Alexei Navalny. Haka kuma za a ji cewa an ci gaba da gobza fada a yankuna da dama na birnin Khartoum a Sudan jiya Lahadi.
A cikin shirin za ku ji cewa wani dan Najeriya ya kafa sabon tarihi a nan Amurka bayan lashe zaben magajin gari a gundumar Colorado Springs a jihar Colorado.
Bai tsaya a karkashin jam'iyyar Democrat ba, ya tsaya ne a matsayin mai cin gashin kanshi wato independent kenan. Saboda haka wannan ya bashi dama ya samu kurbu daga kowane bangare, daga bangaren 'yan Democrat da kuma bangaren 'yan Republican.
A Najeriya kuma ana ci gaba da zaman tsarkar a wasu ƙauyukan karamar hukumar mulkin Tangaza a jihar Sokoto bayan harin da 'yan bindiga suka kai da suka kashe mutane sama da 30.
Sun zo wurin mashin 20 sun kashe mutane da dama. Wannan kada nan bagaruran mutane su aka cikin garuruwan za ta kama wurin kuma mutum 30. An kone gida, wurin gida shidda haka, sun kone mota guda biyu.
Wasu kungiyoyin manoma a Najeriya sun nuna goyon baya ga matakin gwamnatin kasar na janye tallafin man fetur. To amma suna fatan saka aikin gona a cikin hanyoyin da za a saka kudaden tallafin da aka cire. Haka kuma muna dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya Lahadi ministan tsaron kasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaki na Amurka da Canada yayin da suke tafiya ta mashigin tekun Taiwan. Yana mai cewa ratsawar jiragen ruwan kasashen yammacin Turai kan yancin zirga-zirgar jiragen ruwa wata tsokana ce ga kasar China. Amurka da Canada sun gudanar da wani atisayen haɗin gwiwa suka bi ta mashigin Taiwan a ranar Asabar yayin da wani jirgin ruwan yaƙi na kasar China ya ji dab da jirgin Amurka kimanin mita 140 cikin yanayi da bai dace ba a cewar rundunar sojin Amurka ta yankin Pacific. Babban hafsan tsaron kasar China General Li Shangfu ya shaida wasu manyan jami'an tsaro na duniya a taron tattaunawa na Shangri-La da aka yi a Singapore cewa Beijing ba ta da wata matsala idan ratsawa ce ta yau da kullum ta cikin ruwan da ya raba Taiwan da babban yankin kasar China, amma ya ce dole ne su kare duk wani yunkurin amfani da yancin zirga-zirga wajen aiwatar da wani abu na daban. Yan sandan kasar Rasha sun kawo masu zanga-zanga 109 da suka fito kan titina jiya Lahadi don bikin cika shekaru 47 da haihuwar fitaccen dan adawar kasar Alexei Navalny, kamar yadda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da kafofin yaɗa labarai mai zaman kanta ta OVD Info ta bayyana. Navalny dai yana daure sama da shekaru 11 a haɗe sakamakon zamba da kuma raina kotu bisa zargin da ake masa na yaudara da ya ce an yi masa magudi. Saudi Arabia na shirin rage yawan man da take haƙowa a shekarar 2024 a zaman wani bangare na yarjejeniyar OPEC da rage haƙowar da kungiyar ke fuskanta akan farashin mai da kuma ƙarancin wadatarsa a cewar rahoton Reuters. Kasashen yammacin duniya yana zargin kungiyar OPEC da yin magudi a farashin man fetur da kuma durƙusa da tattalin arzikin duniya ta hanyar tsadar makamashi da kuma haɗa kai da Rasha duk da takunkumin da kasashen yamma suka kaka ba wa Moscow.
Sunan ba da jimawa ba Sarfilu zai sake dawowa da karashin labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. A gobe Talata ne birnin Colorado Springs na jihar Colorado a nan Amurka zai sake kafa wani sabon tarihi a siyasar kasar yayin da za a rantsar da zababbin magajin garin birnin na farko bakar fata. Yemi Mobolade dan asalin Najeriya ne da ya zo nan Amurka karatu shekaru 27 da suka gabata ya kuma zama zababbin magajin garin birnin Colorado Springs na farko wanda ba dan jam'iyyar Republican ba a cikin shekaru 45. Na tattauna da Haruna Shehu Marban Jos wanda yanzu haka yake birnin na Colorado Springs wanda ya fara bayyana ko wani ne yemi.
Shi Yemi Mobolade dan Najeriya ne da yazo Amurka karatu. Ya biyo sahun yayansa wanda shi ma yazo Amurka karatu. So bayan ya gama karatun shi yayi harkoki na kasuwanci daga baya kuma ya bar inda ya karatu a Indiana ya dawo birnin Colorado Springs a shekaru goma da suka wuce kenan. To a cikin wannan shekaru goma da suka wuce ne ya shiga yin abubuwa da yawa, ya bude gidan abinci har guda biyu, ya samu aiki da ita wato karamar hukuma kenan a matsayin kamar jami'in tuntuba yake ba da shawara akan yadda za a bunkasa harkokin kasuwanci. To daga nan ne ya ga cewa lokaci yayi da zai tsaya takara saboda shekaru uku ko hudu da suka gabata shine ya zama dan kasa. Shine ya ga cewa ya kamata shi ma ya tsaya takara, kuma ya tsaya takara kuma aka yi zagaye na farko, aka kakkabar da wasu, ya kasance da shi da wani dan jam'iyyar Republican suka je zagaye na karshe, kuma aka yi zagaye na karshe ya samu nasara da kuri'a wato kashi 57 da wani abu na kuri'un da aka kada.
To Malam Haruna, wannan abu zai bada mamaki ga musamman ga masu sauraron mu, kasancewar mutumin nan bakar fata ne a wata jiha wadda ana ganin tana da yawan fararin fata, kuma ana ganin yan jam'iyyar Republican ne suke da karfi wanda mun san da cewa ana ganin kamar sun fi karkata ga abin da shafi fararin fata. Shin ya aka yi wannan mutumin Yemi ya sami nasara?
To kamar yadda ka faɗa, jihar Colorado tana da wato birane manya-manya, wasu daga cikin biranen akwai yan jam'iyyar Democrat da suke jagoranci tunda gwamnan jihar ma dan Democrat ne. To amma wannan birni na Colorado Springs sun kusan shekaru 40 ko fiye, 45 ko fiye da suka fara zaben magajin gari yan Republican ne, saboda Turawa ne sosai fararin fata, kuma jam'iyyar Republican ce kawai suke yi. Saboda haka cikin shekaru 45 ɗin ba su taɓa zaben wani magajin gari ba sai dan Republican. Saboda haka kamar yadda ka faɗa, wannan shine karo na farko da aka samu wani bakar fata kuma ba ɗan jam'iyyar Republican ba da ya tsaya takara kuma ya yi nasara. Kamar yadda ka faɗa, abubuwa da suka sa ya yi nasara suna da ɗan dama, amma daga ciki bai tsaya a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ba, ya tsaya ne a matsayin mai cin gashin kanshi wato independent kenan. Saboda haka wannan ya bashi dama ya samu kuri'u daga kowane bangare, daga bangaren yan Democrat da kuma bangaren yan Republican. Kamar yadda na maka bayani ɗazu, ya yi aiki a matsayin jami'in tuntuɓa mai ba da shawara a kan harkokin kasuwanci a ƙaramar hukuma. To wannan aikin da ya yi ya bashi dama na Turawa fararen fata a nan sun yi mu'amala da shi kai tsaye, sun fahimci cewa wannan yana da abin da zai iya ba da gudunmuwa wajen ciyar da wannan birni na Colorado Springs ba. To yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ya samu kuri'un farare yan Republican da kuma farare yan Democrat a wannan zaɓe da aka yi.
Haruna Shehu Marabar Jos kenan wanda yanzu haka yake a birnin Colorado Springs a tattaunawar da muka yi da shi. Kuna tare da sashi Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gasar Fili ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
An ci gaba da gosa fada a yankuna da dama na birnin Khartoum jiya Lahadi, kamar yadda mazauna babban birnin kasar Sudan suka sanar. Kwana guda da karewar jeje ne tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin soji da Saudiya da Amurka suka kulla. Ta ranar 22 ga watan Mayu ne dai aka fara tsagaita wutar da ya kare a yammacin ranar Asabar. Ya dan kwantar da fadan kuma ya bada dama isar da jin kai. Amma kamar yadda aka yi taketin jijine da aka yi a baya, tattaunawa tsawaita wa'adin wato ta ruguje ta ranar Juma'a. Rashin wutar lantarki ta fara ta ranar 15 ga watan Afrilu a Sudan ta haifar da wani babbar rikicin cin kai, inda sama da mutum miliyan 1.2 suka rasa matsugunansu a cikin kasar, tare da haddasa wasu sama da 400,000 yin gudun hijira zuwa wasu kasashe makwabta. Daga ƙarshe, ƙungiyar Taliban ta Pakistan ta ɗauki alhakin harin da aka kai a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan, wanda ya sanadin mutuwar sojoji biyu da mayakan biyu. Sanarwar da rundunar ta fitar ta ce a yammacin ranar Asabar ne mayakan suka buɗe wuta kan wani shingen binciken jami'an tsaro a gundumar Bammu da ke lardin Kaiba, lamarin da ya kai ga yin lugudan wuta da sojojin Pakistan. Ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano maharan da suka kai harin. Kakakin ƙungiyar Taliban Muhammad Kursani ya ce a cikin wata sanarwa a shafinsa na yanar gizo. Kungiyar ta kai harin da haɗin gwiwar wani bangare na kungiyar Taliban ta Pakistan, kungiyar Hafiz Gulbahada. Kungiyar Taliban ta Pakistan kungiya ce ta daban, amma suna kawance da Afghanistan Taliban, waɗanda suka karɓe Afghanistan a watan Agustan shekarar 2021.
Zuwa gaida a Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda rahotanni ke bayyana cewa ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar mulkin Tangaza a jihar Sokoto, bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai a ranar Asabar, inda suka kashe mutane sama da 30. Rundunar 'yan sandan jihar dai ta tabbatar da kai harin a ƙauyukan Raka da Billingawa da Rakar Dutse da Jaba da Dabagi da kuma Tsallewa, inda suka buɗe wuta ba ƙaƙƙautawa. Wakilin mu Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin makaddashin kakakinta a Sokoto, ASP Ahmad Rufa'i, ta ce yanzu haka zaratan 'yan sanda tare da jami'an soji na can cikin dazukan yankin domin daidaita al'amura.
Sun zo wurin mashin 20, suka zo wurin cangarin su wancan garin na Raka da Billingawa, da ni ya fito kan ma waɗancan 'yan garin azuma ɗin abin ga alamawa zancewa. To yayin aka fita gudu sai soshe garin aka samu kun kashe mutane da dama. Wannan kaɗa nan ba garuruwan mutane su aka cikin garuruwan za ta kama wurin kama mutum 30. A wurin kuma kamar za ka ga an ƙone gida, wurin gida 6 haka, da sun ƙone mota guda 2, sannan kuma akwai babur ɗin da aka samu a nan wurin Ascent ɗin na wanda bandit ne sun gudu sun kaba shi.
To yanzu wani irin yanayi ake ciki na garin garuruwan?
Garuruwan kamar yadda muka magana da kai, CDP on garin ta riga mutane sojoji suna cikin dajin, suna ta kokarin su ga da za su hawa kan sha'ani abu a wanda shi garin azam ɗin wanda kan ma babu kowa garin ba mutane a garin yanzu.
Na'am, me yasa to ba mutane a garin ne?
Sun gudu sun bar garin.
Al'ummomin da ke zaune a ƙauyukan da ke yankin tunera suka kasance suna zaman zulumi saboda yankin ya zama wata tarar barayi saboda kasancewarsa ya yi iyaka da ƙananan hukumomin Gwadabawa da Ilela. Na zanta da wani mutumin garin wanda ya shaida min yanayin da jama'ar yankin suka tsince kansu a ciki.
Wannan yankin ne ina ga ma kusan akwai mazaɓa su kusan wadda ba ko hannun gwamnati take ba. An ta'adda su ke kira wurin. Amma duka ita wannan mazaɓa ta tsali wadda muka yi da wadda annaba mu gaba daya babu garin da su biya fansa ba. Su kuma sun yi ta yin magana cewa dole sai an biya fansa. Su kuma mutanen mu su ba su yarda akan ba zai yi su biya kuɗin fansa ba. Kuma mutane suna iya kokarin su ganin cewa sun kare kansu. Amma kuma abin ya da suka zo din bayan da za a yi a kare su. Ina ga almost like 3 months ago ko 4 ina ga sun je sun kora dabbobi garin su kashe mana mutane. Sun kora mana dabbobi a kalisi babba da karama ta kai 2,000. So kuma finally sai gashi sun sake dawowa. Da rana sun zo sun kashe mutane, sun kona motoci, sun kona shaguna, sun sata kayan shaguna.
Tuni dai da ake jana'izar mutanen da barayin suka hallaka, yayin da wasu ke kwance asibiti suna jinyar raunukan da suka samu. Matsalar rashin tsaro da ya cewa ta gagari jin magani a wasu yankunan Najeriya, musamman yankunan arewa. Duk da kokarin da gwamnatocin da suka gabata suka ce sun yi wajen shawo kan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir. A Abuja babban birnin Najeriya kuma wasu kungiyoyin manoma ne suka gudanar da taron manema labarai inda suka nuna goyon baya ga matakin gwamnatin kasar na janye tallafin man fetur. To sai dai kuma sun bayyana fatan saka aikin gona a cikin hanyoyin da za a saka kudaden tallafin da aka cire. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Tallafin man fetur ya kasance wani abin alhaki ga kasafin kuɗin Najeriya. Har ƙwararru suka ce tallafin yana gurɓata kasuwanni da hana saka hannun jari. Wasu kuma sun yi ikirarin cewa akwai tallafi inda gwamnati ta kasa aiwatar da shirye-shirye don shigar da farashi mara kima. Ƙungiyar matasa manoma ta Najeriya a ta bakin shugabansu Dr. Abubakar Bamai Musa ya ce ƙungiyar tana goyon bayan cire tallafi da gwamnati ta yi.
Wannan tallafin mai da gwamnati ta cire yana daidai akan gaba. Lura da da makudan kudin da gwamnati ke kashe a kowane rana sai muke tunani shin wannan kudi inda za a mika shi a sanya shi abin da zai tallafa wa mutane harkan noma musamman matasa da mata ba karamin ci gaba zai kawo kasar nan ba
shi kuwa shugaban kungiyar manoman dabbobi Ilyasu Bulama ya koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe an ware su wajen samun tallafin noma
ya kamata mu cire ban wannan abu ba a yi shi ya zama suna ba ba a yi shi wasu waɗanda ba manoman bane su su zo su amfana da abu alal misali ni harkar da ya shafi dabbobi da kiwo layin mu ne amma tunda ake a gwamnatin Najeriya babu wani lokaci da aka ware kuɗi don a tallafa masu sana'ar kiwo da masu sana'ar fatauci da masu abubuwan da ya shafi dabba a Najeriya an sha bada kuɗaɗe ga manoma su noman shinkafa noman masara noman dawa amma mu din makiyaya bamu ci da can wannan ba
ita ma shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya Amina Kabir Mala ta tsokaci cewa mata ne ke kan gaba a harkar noma a kasar
kiwon kaji kiwon kifi noman abinci hatta irin kananan lambu a gida bamu bar shi ba duk mun sa hankalin mu akai muna yi kuma muna kokari muna haɓaka harkar noma ta wuraren nan gabaki daya amma sai ga kuma muna so mu jawo hankalin gwamnati wannan agricultural development bank da suka kawo na tallafi su sa mana mata din a ciki kuma su samu tallafi akan bisa ga wannan yunkuri da suka yi kuma muna musu godiya
amma ga tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa comrade Isa Tijjani ya ce ba za su yarda da wannan cire tallafi da aka yi ba
wannan ba abin da zamu yarda bane ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba idan magana ce ta subsidy ai mun san abun ilimin abun muna da shi amma babu yanda za a yi kawai a ce su subsidy a wajen su kawai karin kudin mai wannan ba za ta yiwu ba
kungiyoyin kwadago irin su NLC da TUC suna ta ganawa da bangaren gwamnati kan batun cire tallafin inda suka ce za su fito da mataki gobe talata kan shiga yajin aikin gama gari a ranar Laraba ko aka san haka Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato ciki da gaskiya
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi cikin hanci gano gadan marayu haƙoƙin ma'aikata da bankaɗo zamba cikin aminci da sauransu. A yau za mu duba batun rikici kan mallakar gona da aka shafa fiye da shekaru 20 ana shari'a a wani yanki na jihar Kwari. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumar. Shirin ya shiga ƙauyen Fandunkude da ke yankin Tal a ƙaramar hukumar Billir a jihar Gombe. Inda ta kaddama kan wata babbar gona ta sa shigar da ƙara kama daga ofishin 'yan sanda, kotun majalisar da babbar kotun jihar. Kotun ɗaukar ƙara har yanzu da aka ɗaukar ƙara zuwa kotun koli. Shari'a ta fi shekaru 20 ana yi. Bangarorin biyu da ke ta kaddama da juna kan gonar sun tsaya kai da fatar cewa kowa na da gaskiya kuma suna da shaidun mallakar gonar. Samuel Hammad Tugga na ɗaya daga bangaren da ke cewa gonar ta ce tun kakanni kuma waɗanda suke shari'a da su sun hana su sakat har ma sun ɗau makamai da zuma zubar da jinin su matakar suka shiga gonar
to ni suna na Samuel Hammad Tugga ni kuma da ne ga wanda yake da tare da gonar nan mai suna Hammad Tugga shi ma ga daye daga kakannin sa da baban sa to
Na farko Samuel yi mana bayanin a ina gonan nan take kuma me ya faru
gona tana Gombe ne a Gombe a Billir local government a Billir local government din ma a yankin Tal din kuma yana kauyen Tal ne mai suna Fandunkude sunan kauyen
ya girman wannan gonar ta ku take ne
ta kai ekta 20 zuwa 25 girman gonar
wato ka dada wajen 25 kenan hanzin shanu 25 haka
da biyar dinda nake so a sani gonan nan tamu ce mun yi shekara ya kai 20 baya zuwa 30 ana shari'a kan gonan nan kuma a kowane mataki na shari'a da ake bi mu ne muke cin nasara akan shari'a mataki na farko dai an sha gonan nan noman gargajiya da shari'a na gargajiya an sha gonan nan abin da ake nufi da shan gonan shine
akwai shari'ar da ake yin shi a gargajiye da ibi kasa da wanda bangaren da wannan kasan kasan cikin gonan da tafi sakin cikin gonan ne a ji a ibi kasa a baku ku sha a dama shi da ruwa sai a baku ku sha wanda gonan ba nashi ba mutuwa zai
to saboda haka
da kin sha gonan kuma ba wanda ya mutu daga cikin su
eh amma ku waɗanda suka taba mutuwa kenan
eh to da can baya baran san ko akwai wanda su amma su ba ba mun ne da suka sha ba su mutuwa
me ya faru ne wasu ne suka zo suka ce suna gonar ta su ce ko ya ake kuka fara rikicin nan da har kuka je kotu
wato akwai wani dottijo a garin Fannin Kudin shine yake addasa rikicin abin da yake faruwa shine wasu ne masu suna Ahmadu Sabo su ne suke zuwa mana cikin gonan suke cewa gonan nasu ne su suka kai karar mu kotu ya kai so uku kenan suke kai karar mu kotu idan suka kai karar mu kotu kuma duk mu ne muke cin nasara akan shari'a
menene alakar ku da su waɗannan mutanen da kuke shari'a da su
alakan mu da su shine a history da aka bani cewan baban su ya girma ne a cikin gidan su babana da lokacin zaman da akwai kakar mu mace ce to su shi Ahmadu Sabon ya girma ne a cikin gidan su babana da ya girma a cikin gidan su babana a lokacin shine ya dan manyanta to shine sai aka bar mishi su gonake su akwai su shi yake kula da su da shanayen cikin gidan saboda da in kakar mu yana dan abun hannu to shi yake kula da wayannan abubuwan iyayen mu kuma kanana ne su to shine da aka bar mishi wannan abun ka san da akwai zamantakewa mai kyau da aka bar mishi wayannan abubuwan sai maganan gona ya zo sai kanya rasu sai ya gaya wa yaran shi akan wannan gona fa nashi ne to babana kuma baban shi ya gaya mishi akan gonan shi wuri kaza ne ya nuna mishi gonan kan yana da gona a Fannin Kudi to shi baban mu da kakan mu kenan da ya zo rasu a sai ya gaya wa dan shi baban mu kenan cewa ga gonan shi a wuri kaza ya je ya taka mishi gonan duka to su yaran Ahmadu Sabo wanda muke shari'a da su yanzu da suka taso sai suka shigar da karan baban mu kotu cewa ai gonan su ne sai aka so mu yin shari'a to kowane matakin shari'a duk da aka yi dai shi baban mu shi yake cin nasara akan shari'a to shine abin da yake faruwa idan muka yi shari'a da su sai su dawo su yi ta neman rikici da mu akan gonan kowane yin shari'a idan aka ba mu sai su zo su yi ta kokkona mana amfani akan gonan su yi ta barazana da rayuwar mu
wato duk da ana tafiya kotu kuna ci gaba da noma gonan kenan
eh mun muke noma gonan tun da muka shigo shari'a har zuwa yau mun muke noma gonan
zuwa ina da ina kotu kamar guda nawa kuka je zuwa yanzu akan wannan gonan
mun je kotu ya kai na hudu kenan yanda muke muna na biyar ma ne muna kotu na biyar ne don an yi shi a upper area court
a Billiri
daga area court zuwa upper area court daga upper area court sai aka je high court na Gombe kenan duka mu muke cin nasara kan shari'a sannan yanzu da aka gama a high court sai suka sake yin appeal zuwa a court of appeal to daga court of appeal ne aka ce shari'an da kotun kasa ta yi da high court ta yi ba daidai ba sai mu muka daukaka kara yanzu zuwa supreme court
oh abun ya iso har nan Abuja kenan ku yanzu kuna nan a supreme court a Abuja
muna supreme court a Abuja
a ɗaya bangaren kuma kamar yadda aka ji samuwar ya ambaci Abu Ahmadu Sabo a matsayin wanda ke jagorantar bangaren da ake zargi ya musanta wannan ikirari na samuwar a wannan tattaunawar da shirin yayi da shi
to yanzu akan sanin kan gonar shi mun je a farko an ba mu gonan da a court to da aka ba mu gonar a court alkali ya ta after 2 months sai suka dawo da wani kuma suka ce wancan abin nan ba mai kyau ba muka an taba ba da court order guda biyu ne muka je gonan da sun suka invading gonan da rikici da dai dai sai yi body jail da gosu duk ne to all ma da tsoro ka yande at the end dai sai ruwan ma suke kasa ce to mai kara gaba muka ce su cikin to to cikin ko ki mallaka mana da gonan gaba daya to not to stand ya hadin kuma suna kan intimidate namu to ni dai ko ne je sun kai wa magani to ba fita sorry ko to ai ka ba mu mallaka gaba daya to ce ko to ba fita mana kai mana gonan idan mun yi kawai gonan suka ce amfani su za su yi ne suka cire lafiya din shi kenan ba sai kuma jishe suka fara shiga gonan kuma kuma ga mun da mallaka daga kotu sai mu gane zuwa Supreme Court. To mu kuma kace muna da mallaka hannun mu abinda muke da su yanzu kenan kenan gonan kam an mallakar mana to ba mu san me suke nema ba suna yin tumbiri namu just as some dog pictures suna ka differences sun ka mutane kusan mutane three times suna invading zuwa gonan fanni gudun different people kuma da weapons yan kauye they can testify in kauye ne ma suka kori mutane
abinda suka faɗa min cewa wannan case yana Supreme Court a halin yanzu haka ne to tun da yana Supreme Court yanzu kuma kuna nan kun dage cewa kotu ta sake mallaka muku gonan ki na
sun suka ta Supreme Court ai
yawa eh kun su ne suka yi appeal zuwa Supreme Court
muna da mallaka na court of appeal
to na gane yanzu ana jiran a gama hukunci a Supreme Court kenan Abuwa Modu a matsayinka na pasto abinda suka faɗa su ne ku ne kuke ɗaukan makamai kuna neman ku kashe su a gonan ba su bane a tsakaninka da Allah ya gaskiyar maganan take waye kiwo wani dan uwansa barazana
gaskiya ya ne yadda kike faɗa kan nan da Allah na ji mu ko ba gaskiya ba ba mu ɗaukan makamai da mutanen nan ba su ko suna zuwa suna intimidate mu mu kuma muna avoiding that is the truth
to a takaice Abuwa Madu faɗa mana menene hujjar ku ko hujjar ka ta mallakar cewa gonan nan ta ku ce ba ta su Samuel Bilal ba
to gonan nan dai ba nasu ba saboda gonan nan gara ne a gurin iyayen mu kakannin mu kuma muna da all witnesses all round witnesses guda hudu gaba daya
Sauraro a nan shirin zai ja aya kamar yadda aka ji wannan takaddama ta dade ana yi yanzu ta kai ga kotun koli a saboda haka zamu jira domin dawowa tare da bayyana muku bangaren da ya nasara sai a biyo mako mai zuwa don jin wani sabon shirin yanzu a madadin Nasara da Mary Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
ta gaida Salfilu Hashim Gumal to sai dai kada kai nisa domin shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice murtala jiya Lahadi ministan tsaron kasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaki na Amurka da Canada yayin da suke tafiya ta mashigin tegun Taiwan yana mai cewa ratsawa jiragen ruwan kasashen yammacin Turai kan yancin zirga-zirgar jiragen ruwa wata tsokana ce ga kasar China Amurka da Canada sun gudanar da wani atisayen haɗin gwiwa da suka bata mashigin Taiwan a ranar Asabar yayin da wani jirgin ruwan yaki na kasar China ya je dab da jirgin Amurka kimanin mita 140 cikin yanayi da bai dace ba a cewar rundunar sojin Amurka ta wato ta yankin Indo-Pacific Yan sandan kasar Rasha sun kawo masu zanga-zanga 109 da suka fito kan tituna jiya Lahadi don bakin cika shekaru 47 da haihuwar fitinin dan adawar kasar Alexei Navalny. Kamar yadda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da kafofin yaɗa labarai mai zaman kanta ta OVD Info ta bayyana. Navalny da yana ɗaure sama da shekaru 11 a haɗi sakamakon zamba da kuma raina kotu bisa zargin da ake masa na yaudara da ya ce wai an yi masa maguɗi. An ci gaba da gwamza fada a yankuna da dama na birnin Khartoum jiya Lahadi kamar yadda mazauna babban birnin kasar Sudan suka sanar kwana guda da kare wayar jirgin ya tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin soji da Saudiya da Amurka suka kulla. Tun ranar 22 ga watan Mayu ne dai aka fara tsagaita wutar da ya kare a yammacin ranar Asabar ya dan kwantar da fadan kadan kuma ya bada dama isar da kayan jin kai. Amma kamar yadda aka yi takaitar jiniyar da aka yi a baya tattaunawa tsawaita adadin tsagaita wutar ya ruguje a ranar Juma'a.
Tuma saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi wato karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar karfe 7 agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wani shirin. Kada a manta a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.